Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24.41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Saroniya da Far'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Juma'a 23 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana game da batun kiranyen da hukumar zaben Najeriya ina ta tabbatar cewa an gabatar game da dan majalisar dattawa mai wakiltar kogi ta yamma Senator Dino Malai. Muna kuma tafar da shirin wasanni a takaice kuma kamar yadda aka sani yau Juma'a ce dan haka bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayoyi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa kamar kullun lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa 2022 2055 2655 yanzu kam sai a gyara zama sha labaran duniya ta
Jama'a assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yan sandan birnin London sun ce za a iya shigar da karan neman hukuncin kisan kai a kotu game da mummunar gobarar nan da aka yi a makon da ya gabata wanda ta kashe mutane 79. Jama'ai sun ce ingancin kayan rufin makekin ginin da abin ya faru wanda ake kira Grenfell Tower bai kai yadda ake bukata ba. Duk da yake tushen gobarar ya fara ne daga wani friji da ya lalace a cikin ginin. An bayar da izinin bincika friji din wanda kamfanin Hotpoint ke kerawa bayan da aka ce shine ya haddasa gobarar. Babban kamfanin Whirlpool na Amurka wanda shine uwar kamfanin Hotpoint da yake kera friji din ya faɗa a wata sanarwa cewa shi ma yana gudanar da nashi binciken kan lamarin tare da yin aiki da sauran hukumomin da abin ya shafa. Wata mace mai magana da yawun ƴan sandan London Fiona McCormack ta ce yanzu haka ana duba yiwuwar neman kotuna su yanke hukunce iri-iri kama daga kisan kai na kaddara zuwa abin da ya sama wani kiyasi da gwamnatin Burtaniya ta yi ya nuna cewa za a iya samun irin wancan rufin a wasu manyan gine-gine 600 a kasar
Saudiya da sauran kasashen Larabawa hudu da suka yanke hulɗar diplomasiya da kasar Qatar bayan da suka zarge ta da bada goyon baya ga kungiyar ƴan ta'adda sun miƙawa ƙasar Qatar din jerin bukatun abubuwan da suke so ta aiwatar kafin su shirya da ita ƙasar Kuwait wadda ita ce mai shiga tsakanin Qatar da kasashen Larabawan da suka hada da Saudiya da Bahrain da hadaddiyar daular Larabawa da kuma Masar ita ce ta hannunta wa Qatar bukatun waɗanda suka hada da mai neman Qatar din ta yanke hulɗa da Iran da kuma dakatar da duk wani hulɗar diplomasiya wata hulɗar diplomasiya da kuma rufe kamfanin labarai na Al Jazeera da dukkanin tasoshin da ke karkashin kamfanin bukatun sun kuma nemi Qatar ta yanke hulɗa da duk kungiyoyin ta'addanci musamman ma kungiyar Muslim Brotherhood da ISIL da Al-Qaeda da kuma kungiyar Hezbollah ta Lebanon sun kuma buƙaci Qatar cikin gaggawa ta sallami sojojin Turkiyya da a yanzu haka suke cikin ƙasar ta da kuma duk wani abu da ya hada da dakarun Turkiyya a cikin ƙasar ta Qatar kasashen Laraba dai sun baiwa Qatar wa'adin kwanaki 10 da ta amince da waɗannan buƙatu sai dai kuma basu bayyana abin da zai faru idan har Qatar bata amince da waɗannan buƙatun ba.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu fashan-fashan bamamai guda biyu da suka faru ɗaya bayan ɗaya arewa maso yammacin ƙasar Pakistan sun janyo mutuwar mutane aƙalla 25 da raunata wasu sama da 100. Fashe-fashen sun faru ne a babbar kasuwar garin Parachinar wanda shine gari mafi girma a lardin Kuram da ke kusa da inda Pakistan ta yi iyaka da Afghanistan. Sajid Turi, wani dan majalisar dokoki daga yankin, ya ga yawa kafofin watsa labarai cewa mamman sun tashi ne a daidai lokacin da mutane ke cikin hidimomin shirin koma gidajensu daga wajen sana'o'in su. Dan majalisar ya ce yana saran cewa yawan waɗanda za su rasa rayukansu al'amarin zai karu. Da yake akwai mutane akalla 30 da aka kawo waɗanda suka ji rauni, waɗanda kuma ke cikin abin da ya kira mawuyacin hali mai tsanani. Akwai alamar cewa ana auna ƴan sanda ne a cikin har-haren don akalla 7 daga cikin waɗanda aka kashe duk ƴan sanda ne. Tunda dai wata ƙungiya mai suna Jama'atul Ahrar, wadda reshen ƙungiyar Taliban ce, ta dauki alhakin kai farmakin.
A halin yanzu kuma shugaban ƙungiyar Taliban ya ce Amurka za ta yi babban kuskure idan ta ƙara yawan sojojin ta a ƙasar ta Afghanistan don ta yaƙi wato mayakan waɗanda suka lashi takobin cewa ba za su taɓa daina fafutuka ba, sai ranar da suka ga bayan dukkanin sojojin ƙasashen ƙetare da ke ƙasar. Maulavi Haibatullah Akhazda ya yi wannan kalamun ne yau Juma'a a wani saƙon da ya fitar kafin shagalin sallah da za a yi a ƙarshen watan azumin Ramadan. Ya ce, "Idan kuna tunanin za ku karya lagun kasancewar kun zuba sojoji masu yawa, kuna kuskure, wannan ba ita ce hanyar warware matsalar ba." Shugaban ya kuma yi gargaɗi kan cewa sojojin Amurka ba za su taimaka wajen samar da zaman lafiya ba sai dai su ƙara rikita lamari. Ya kuma ci gaba da inda ya zargi sojojin ƙasashen waje da laifin hana ruwa gudu a ƙoƙarin samar da zaman lafiya a Afghanistan. Taliban tana buƙatar sojojin ƙungiyar tsaro ta NATO su bar ƙasar kafin ta amince da wani zaman tattaunawa. A kwanan nan ne shugaba Donald Trump ya amincewa sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ƙara aika dubban sojoji zuwa Afghanistan kan 8,400 da ake da su yanzu haka, cikin su shine aikin da za su yi a wajen shine horarwa da kuma baiwa dakarun ƙasar shawara waɗanda ke fama wajen shawo kan ƙungiyar ta Taliban. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za a ji inda aka kwana game da batun kiranyen dan majalisar wato mai wakiltar kogi ta yamma Senata Duna Malayi. Madina Dauda gare ki.
Hukumar ta tabbatar da karɓan sa hannun kusan mutane 188,000 daga mazabar kogi ta yamma waɗanda suke son a yi wa ɗan majalisar dattawan nasu kiranye. Aliyu Bello shine mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa.
Ba wasu matakai ne masu yawa ba. Na farko dai ana buƙatar ita wannan mazabar da take son yin kiranye ga ɗan majalisar da yake wakilcinta, ya Allah mazabin jiha ne ko tarayya, ta kawo bayanan korafi, abin da ake kira cikin Turanci petition, dauke da sunan nakin mutanen da suke da rijista a wannan yanki, kuma adadin yawan mutanen da ake bukata su sa hannu a cikin wannan takardar korafi, kada ya gaza rabin yawan waɗanda suka yanki kura a wurin. Ma'ana kada ya zama ƙasar da kashi 50 cikin 100 mutanen da suke wurin. Da zarar kun samu wannan takarda, za a kawo ta gurin hukumar zaɓe a ba wa shugaban hukumar zaɓe na tarayya. Shi kuma da zarar ya samu zai haɗa kan ma'aikatarsa a aika takardar samun wannan ƙorafi daga wurin waɗanda suka kawo. Ma'ana a kai abin da ake kira kamar response na farko kenan, ka gaya wa masu ƙorafi cewa na karɓi takardarku, sai a sanar wa shi ɗan majalisar da ake magana a kan shi cewar mun samu takarda a kanka ga abin da ake ciki. Daga nan kuma zaɓe za ta ɗauki lokaci cikin kwana 90 ta tantance waɗannan da suka sanya hannu a cikin takardar ƙorafi.
Da tabbatar da ko sahihai ne ko
yaya? Gaske akwai tanadi na tabbatar da cewa ba mutane ne na bogi ko na haye ko waɗanda aka yi aron su ba, akwai sunanakin su cikin jerin kundin rijistan masu kada ƙuri'a na wannan yanki. Da zaran an tantance, idan hukumar zaɓe ta gamsu cewa wannan haƙiƙa waɗanda suka sanya hannu a cikin takardar ƙorafin nan mutane ne na sahihai, to sai ta ci gaba kuma da shirye ƙuri'ar kiranye.
nayi kokarin jin ta bakin Senator Dino Melaye mai wakiltar mazaban jihar Kogi ta Yamma amma ban samu nasarar yin haka ba domin bai amsa kira da nayi ta wayar salulansa ba kuma bai bani amsar sakon katta kwana da na aika masa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina da wannan rahoton. An jima kadan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To da alamar ga wani malamin a kan layi, muna sauraron ka.
Eh, daga mukurin jihar Benue ne.
To muna jin ka malam na mukurdi.
Dan tsoho ne, dan tsoho dan malam ba gona malam Anas.
To malam dan tsoho muna jin ka.
To da Allah muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Nasarawa. Da Allah ayi kokari da Allah ma'aikatan nan na gishiri na Kyana. Allah ai kokari a farfado mana da shi saboda wannan ma'aikata na gishiri ko kuma wannan ruwan gishiri na Kyana ya fi shekara 2000 da mutanen Kyana suke kokari suke amfani da shi. Da Allah ai kokari a sa mana ma'aikata a gina mana wannan ma'aikata a garin Kyana. Da Allah.
To da fatan hukuma za ta saurari wannan korafi na ka. Bari mu kada Kaduna. Wace kallai a Kaduna? Kaduna. To da alamar malamin Kaduna muna jin ka.
To
malamin Kaduna muna sauraron ka. To da alamar dai wayar ka da matsala. To kamar yadda muka ce yau kofa bude take ga to ga wani malamin kuma a Kaduna. Muna jin ka.
Malaka almashi garba barka da dare, barka da aiki.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Nigeria.
To Alhaji Musa.
To alhamdulillah ni yanzu ina so janyo hankali ga dukkan su ɗan kasuwa. Da irin wa'inda abubuwan idan lokacin bukukuwan sallah ya zo aka samu irin matsalolin da ake tsara kuɗi akan abubuwa, to ya kamata mutane a ji tsoron Allah. Tunda wani abubuwan gaskiya ba taki ya ba, kawai dai shar'ani ne kawai ne. To duk mu ba muna kasuwanci, to ya kamata a san abin yi, domin kayan masarufi da muke gani shi ne kawai ke kawo irin wa'innan abubuwan. Kuma muna kira gwamnatin tarayya, ya kamata gwamnatin tarayya wayo ta rika dubuwa irin wannan lokaci da lokacin Kirsimeti ko lokacin sallah, ana order kayayyakin da za a tallafa al'umma mun mutane da mu cikin rayuwa, domin gaskiya al'amari wannan gwamnati ta ga an tafi shekara biyu, kuma duk abubuwan da yake ina karewa a kan talaka ne, ya kamata talaka ya samu sauki, kuma ya tace takan da roman demokradiya. Da ƙarshe ne muka fatan alkhairi ka almasi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo. Nagode.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Har yanzu dai mun makale a Kaduna. Wace kallai a Kaduna layo?
Kalmashi barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala ne, kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam Murtala.
To ina da ra'ayi biyu. Na farko zan je gabas ta tsakiya. Abinda nake bayar ita Saudiya, ita uba ne a gabas ta tsakiya. Kokari za ta kira dinga amfani da ita, ana ta kaga yanzu su za ga duniya suna ganin da ita ake kakkare kananan kasashen kusa da ita. Yanzu da Kuwait nan an shiga saboda wani ra'ayi na siyasa, to muna ba ta shawara ta haɗa kansu. Sannan kuma shi dan majalisar nan kiranye, to na so in tambayi wannan mutumin da kuka sa kai fira da shi. Yanzu idan aka samu adadin mutane wanda suka ita kuma zabe ta samu, kuma ce wasu suka ƙara samu wasu adadi irin haka, suka ci ko ba su yadda suna son da wannan dan majalisar su ko sanatan su ko waye, to ya za a yi kenan. da fatan wani zai zo ya amsa min tambaya na ku tashi lafiya.
To da fatan waɗanda abin ya shafa sun ji tambayar ku za su amsa maka nan gaba. Bari mu kada Bauchi Yakuba wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ibrahim Kalmasi Garba kana magana da Sama'il Espawa kafin madaki karamar hukumar Zanzibar.
To Malam Sama'ila gare ka. Muna sauraron ka.
To alhamdulillah yau ranan dai fadan ra'ayinka ne ko abin da yazo maka rai ko ba gaskiya ba?
Eh mai ma'ana da kuma wanda ba zai kawo tashin hankali ba.
Eh ina addu'a ne mu shugaban kasar mu shugaban Muhammadu Buhari. Ubangiji Allah ya bashi lafiya ya dawo mana da shi gida lafiya ya ci gaba da ayyukan sa na alkhairi.
Amin.
Kuma muna kada masa addu'a Allah ya taimake shi akan abin da ya niya na alkhairi. Da fatan da ku tashi lafiya mai magana Sama'il Espawa kafin ma da karamar hukumar Gambia.
To Malam Sama'ila banda addu'ar da kake so a yi wa shugaban kasa ya batun sallah da kuma wasu baka da wata shawara ko wani abin da ka lura da shi.
Sallah kan sai dai mun dinde mun yi lafiya mun gode ma Allah rayuwa kan alhamdulillah sai dai mu gode ma Allah amma sallah dai kan ba dadi sai dai Allah ya sa mu yi lafiya inda lafiya komai zai wuce insha Allah.
Dan haka in akwai wasu matsaloli mecece shawarar ka ga kamar magidanta mata da dai sauransu?
To alhamdulillah magidanta mata su dau hakuri dai su dau hakuri su kai zuci.
To da alamar layin ka ya katse Malam Sama'il amma mun gode sosai da gudunmuwarka. To kamar yadda muka ce yau kofa bude take ga masu sauraron mu saboda su gabatar da ra'ayoyinsu kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansu. To da alamar wato layinmu ya farfado da zai mun samu matsala da waɗanda ke magana da mu daga Najeriya ga wani daga Bauchi wake kan layi daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jin ka.
Yawa ra'ayina ne ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimake mu musamman mu 'yan jihar Bauchi. Game da kasin zaki dam a yi iya kokari a mana wannan dam saboda noman rani da kuma samar da kifi mai 'yan kasar Najeriya da ta yi muna so a mana wannan dam kwarai da gaske muna so gwamnatin tarayya ta yi iya kokari ta mana wannan dam na kasin zaki. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba ya batun sallah ka san ana ta shirye-shiryen sallah ba wani abu ba ka da wani bayani?
A kwarai-kwarai ana ciki da shirin sallah muna kira kuma a musamman gwamnonin da ba su yi albashi wa ma'aikata ba su yi iya kokari su musu albashi saboda a samu walwala a wannan sallah duk da dai wasu jihohi an yi amma wasu jihohi ba a yi ba muna roƙon gwamnoni su yi iya kokari su yi saboda a samu walwala a fita a yi sallar Idi cikin annashuwa da kuma jin daɗi.
Ka san akwai abin da ake cewa sallah ta ko ta menene ta bar ba za a ce wawa da bashi ba dai amma dai kana da shawara game da masu yin abin da ya fi karfinsu daga baya su zo suna ta dana sani?
A'a wannan ba daidai bane. Duk mutumin da baya da hali addini ma bai ce masa yayi abin da baya da hali ba. Kai abin da kaga za ka iya duk abin da kaga ba za ka iya ba ka bar shi domin akwai saurin hidindimu a gaban ka. Ga yanzu lokaci ne na damina, lokaci ne na noma, sai ka iya kokari ka noma abin da za ka ci.
To yanzu in ka lura kuma akan samu matsala tsakanin wato magidanta da mata da ma yaya game da tufafi da kuma irin abincin da watakila aka gani a makota da dai sauransu, kana da wata shawara? To da alamar layinka ya
muna jinka.
To muna jinka.
eh to gaskiya kamata ayi hakuri duk abin da magidanta suka samu su mata su yi hakuri haka Allah ya kaddara ayi hidimar sallah a rufe asiri mu juna
to mun gode sosai a malam Sama'ila da gudumawar ka har yanzu dai muna dan
wato muna samun dan matsalar layi ne yau kira-kiran ba sa shigowa
to malam Sarfilu ka san ana nan ana ta kore iki ba a tabbatar ba ko lahadi sallah
ko kuma ranar litinin da alamu dai ana nuna kamar lahadi ne za a yi sallah
kuma ana nan ana ta kokarin shirye-shirye dai da ganin cewa ba a samu matsala ba wajen abubuwan da aka san su aka fayi a lokutan sallah kama daga bangaren gwamnati da talakawa da magidanta da dai sauransu ya kaga al'amarin tunda yake na san kana ta tattauna da
mutane daban-daban abu ɗaya dai da muke kokarin fada jama'a shine yanzu a yi hatara mutane su lura da tsaro fannin tsaro ga wannan sallah musamman a Najeriya shine batun da ya kamata mutane su lura sosai
wato da tsaro da hakuri da nuna imani ga duk abin da ya samu mutum
haka Allah
daga rashi da kuma wadata
haka to Allah dai ya samu dace kuma Allah sa a cikin lafiya da koshin lafiya
amin malam Sarfilu to jama'a mun gode muku da gudumawar da kuka kawo mun gode ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode
wasanni a takaice
a ci gaba da ake yi a gasar cin kofin kalubale na nahiyoyin duniya baki daya a kasar Rasha kasar jamhuriyar Kamaru ta fara gasar ne da kafar agu inda ta gwabza banjinta da kasar Chile kasar Kamaru ta kwashi kwallaye guda biyu a ragarta Chile bata kwashi ko kwallo guda daya a ragarta ba an tashi gasar ne Chile na da ci biyu kasar jamhuriyar Kamaru na da babu ta fafata karo na biyu kansu da kasar Australia anda suka tashi cancaras ko wani na da ci daya kasar Kamaru yanzu dai tana jiran wasanta ne karo uku da kasar Jamus anda that a gani ko cewan kasar ta Kamaru za ta buka wani abin ku zo mu gani a gaban kasar Jamus ko da yake kasar ta Jamus tana da maki hudu kasar Kamaru kuma na da maki daya tilo sai kuma La Liga na kasar jamhuriyar Kamaru anda yanzu haka aka kwashe makoni 18 ana gwabzawa a tsakanin club din na kasar anda club din Eden take da matsayi na farko da maki 35 club din Cotton de Garoua ita kuma tana bi mata ta biyu da maki 28 amma bata yi wani wasa guda daya ba sai kuma club din Yemes de Lum ita kuma take da matsayi na uku da maki 28 wanda suke jallahi kuma sune na 16 club din Colombe da maki 17 sai club din Newstar take da matsayi na 17 da maki 17 kana ta 18 ita ce club din Lyons Blessed anda take da maki 11 Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
to yanzu kuma ga tasirin azumi
sunana manufarta Adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da angwanmu da tsahu daya muke a masallaci mu amma daukan azumin farko ne sai aka cika masallaci dingin kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi yana tsuri guda yana rike da tazbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga yan kasuwa dan Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawama a ciki ne kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan sati mai zuwa kuma dan asabi ya kawo nashi to suna yin tonton ne in har sun daina wannan sun hada kai guri guda sun ga kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda sana'a ka yake a can zaka nemi ladanka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga Yola zuwa Abuja da kafa don murnan hawan Buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to yanzu kuma sai sharhi muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu akan wata doka da za ta shimfida sabuwar dangantakar Amurka da kasar Cuba da aka yi da cigaba da mulkin zalunci da gwamnatin Castro ke yi yasa shugaba Trump ya girka sabbin kaidoji na kayyade tafiye-tafiye da kuma harkokin kasuwanci da kasar ta Cuba wanda hakan ya kawo sauyi akan wani bangare na dokar da tsohon shugaba Barack Obama ya taba hannu da nufin sauƙaƙa dangantaka da gwamnatin kasar Cuba da yake bayyana sauyin a wani jawabi a Miami ta Florida shugaban Trump ya ce sauƙaƙa tafiye-tafiye cinikayya da gwamnatin da ta shuɗe ta yi bai amfanar da talakawan Cuba ba illa ƙusoshin gwamnati ne suka kudance da ga wannan matakin yace ribar da aka samu daga saka hannun jari da bangaren yawon bude ido ya shiga aljun sojin kasar ne kawai shugabannin kasar suke rike da kudin domin suke rike da masana'antun matakin da gwamnati ta shuɗe ta dauka zai gurgunta kungiyar fabuskar wazan da demokradiya ne kawai wannan sabon tsarin zai baiwa amurkawa da kamfanonin amurka damar yin alaka ta kasuwanci kai tsaye da yan kasuwan Cuba Cikatsin da 'yan kasar Cuba ke fuskanta ta fuskar kasuwanci shine na hannun da gwamnatin kasar ke da shi akan batun harkokin kasuwanci. Dokar ta kara cewa duk wani tafiya da ba ta batun ilimi bane zai kasance wanda za a yi a kunyace. Shugaba Trump ya ce ko bayan waɗannan matakai da ya dauka a yanzu har ila yau ba zai dage takunkumin da aka kafawa Cuba ba har sai ta sako duk prisonerin siyasa. Da barin jama'ar su yi taro ba tare da takurawa ba kuma a kyale kowa ya kafa kungiyar siyasa da suke so da kuma shirye zabe da kasashen duniya za su sawa idanu ofishin jakadancin Amurka zai ci gaba da kasancewa a bude kuma a shirye a kowane lokaci Cuba take shirye domin tattaunawa domin cin matsaya shugaba Trump ya amanna cewa intacciyar kasa ita ce kasar da jama'ar ta ke walwala cikin farin ciki Koda yake Amurka na mutunta martaba kowace ƙasa haka kuma tana mutunta ƙasar Cuba amma Amurka ba za ta taba juya mutanen ƙasar Cuba baya ba. Shari'a muri Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ka gaida Abakar yanzu kuma ga Sarfi Rugumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a takaice Ibrahim yan sandan birnin London sun ce za a iya shigar da karan neman hukuncin kisan kai a kotu game da mummunar gobarar nan da aka yi a makon da ya gabata wadda ta kashe mutane 79 jama'an sun ce ingancin kayan rufin makikin ginin gidan da abin ya faru wanda ake kira Grenfell Tower bai kai yadda ake bukata ba duk da yake tushen gobarar ya fara ne daga wani friji da ya lalace a cikin ginin an bayar da izinin bincika friji din wanda kamfanin Hardpoint ke kerawa bayan da aka ce shine ya haddasa gobarar Saudiya da sauran kasashen Larabawa hudu da suka tsinke hulɗar diplomasiya da kasar Qatar bayan da suka zarge ta da bada goyen baya ga kungiyoyin 'yan ta'adda sun mika wa kasar Qatar din jerin bukatun abubuwan da suke so ta aiwatar kafin su shirya da ita kasar Kuwait wadda ita ce mai shiga tsakanin kasar da kasashen Larabawan da suka hada da Saudi Arabia da Bahrain da daular Larabawa da kuma Masar ita ce ta mika wa Qatar din bukatun da aka nema wasu fashe-fashen mai guda biyu da suka faru daya bayan daya a arewa maso yammacin kasar Pakistan sun janyo mutuwar mutane akalla 25 sun kuma raunata wasu sama da mutane 100 fashe-fashen sun faru ne a babbar kasuwar garin Parachinar wanda shine gari mafi girma a lardin Kuram dake kusa inda Pakistan ta iyaka da Afghanistan A halin da ake a halin yanzu kuma shugaban kungiyar Taliban ya ce Amurka za ta yi babban kuskure idan ta kare yawan sojojinta a kasar ta Afghanistan don ta yaki mayakan waɗanda suka lashi takobin cewa ba za su taba daina fafutuka ba sai ranar da suka ga bayan daukacin dukkan sojojin kasashen ketare dake kasar
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sarfi Luhashin Gumul da ya tayani gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu